This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Iran da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin Vienna suka yi ta tsimayar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan ƙasashen yamma da Iran. Amurkawa da aka sake sun hada da wakilin jaridar Washington Post Jason Raizan, wanda aka kama sama da kwanaki 500 da suka gabata bisa zargin leƙen asiri, zargin da gwamnatin Amurka da iyalansa da abokansa duk suka yi ta musawa. An kuma saki wani limamin Kirista ba Amurke dan asalin Iran, wanda wani tsohon sojan ruwan Amurka ne. Iran ta saki jimlar Amurkawa 5 a cewar jami'an Amurka. A birnin Vienna, inda jami'an diplomasiya suka taru don tsimayar sanarwar fara aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da Iran, jami'an Amurka sun ce yarjejeniyar sakin fursunonin ta biyo bayan tattaunawar tsawon watanni 9, wadda aka kammala sa'o'i 24 da suka gabata. Sun kauce ma kiran yarjejeniyar da musanyar fursunoni, a maimakon haka suka bayyana ta da halin tausayawa. Ana ta bangaren kuma, Amurka ta saki Iraniyawa 7 waɗanda tuni aka jefa su kurkuku, au suna fuskantar tuhumce-tuhumcen saba ma takunkumin tattalin arzikin da aka gaba ma Iran. Wani takaitaccen bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar ya ce Amurka ta yi afuwa ta jin kai ga mutane 7, tare kuma da janye tuhumce-tuhumcen da ake ma wasu Iraniyawan kuma 14 a ƙasashen ƙetare. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zaɓi Tsai Ing-wen jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. Suka kuma matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta KMT, wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da ƙasar China tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru 8 da suka gabata. Jam'iyyar shugaba Tsai, mai shigen sassauci irin na Democrat, ta kuma ci kujeru masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a karo na farko, al'amarin da ka iya tasiri gaya kan manufofin tattalin arzikin ƙasar dangane da China. Da take magana da 'yan jarida jim kaɗan bayan da abokin karawarta na KMT Eric Chu ya amince da shan kayan, Tsai ta yi alkawarin ci gaba da zaman lafiya da ƙasar China, wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya. Nasarar da Tsai ta samu jiya Asabar ita ce nasarar zaɓe mafi girma tun bayan da Taiwan ta fara gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa. Tsai ta ce wannan zaɓen manuniya ce ta irin dukufar da 'yan Taiwan suke yi na zama ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin nan na Alatu, wadda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 23 a Wagadugu, babban birnin ƙasar. Ministan cikin gida Simon Kamporu ya faɗi jiya Asabar cewa waɗanda abin ya rutsa da su waɗanda suka fito daga ƙasashe 18 sun mutu ne a harin da aka kai otel ɗin mai suna Splendid Hotel. Ya ƙara da cewa an kubutar da mutane sama da 150 lokacin da jami'an tsaro suka yunkura, to amma wasunsu sun samu raunuka. Kamporu ya ce an halaka masu ikirarin jihadin 3 a wannan harin, mata 2 na miji guda. Shugaban Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, wanda ya kama aiki watan jiya, ya kai ziyara a otel ɗin jiya Asabar, inda ya bayyana harin da halin tsoro mara ma'ana. Kabori ya ce kasar ba za ta mika wuya ga masu tsaurin ra'ayi ba, sannan ya jinjina ma sojojin kasa da kasa saboda taimakawa da suka yi aka kawo ƙarshen mamayar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan sandan kasar Indonesia sun ce sun damke wasu mutane 12 da ke da alaka da harin ta'addancin da kungiyar ISIS ta kai babban birnin kasar a makon jiya. Sufeto janar na yan sandan kasar Badruddin Haiti ya faɗi jiya Asabar cewa an kama waɗanda ake zargin ne a samaman da aka kai a faɗin kasar. Ya ce kungiyar ta samu kuɗi daga wata kafar da ba a bayyana ba ta ISIS, wacce tuni ma ta yi ikirarin kai harin. An halaka dukkanin mahara 5 ɗin ranar Alhamis bayan da suka kai hari kan wuraren da suka hada da na 'yan sanda a tsakiyar birnin Jakarta da bama-bamai da gurneti da kuma bindigogi. An kuma kashe wasu farar hula 2 daga wato ɗaya daga cikin maharan wanda shi ma ya mutu. An taɓa kama shi da laifin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba lokacin da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara kasar, a cewar shugaban na Haiti ranar Juma'a. Jiya Asabar a birnin Beijing an bude sabon bankin bunƙasa Asiya wanda China ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da bankin duniya da sauran hukumomin lamuni na ƙasa da ƙasa. Ƙasashe 57 ne suka yi karo-karon uwar kuɗin dala biliyan 100 ga bankin, wanda ya kai kusan rabin bankin duniya a yawan uwar kuɗi gab da fara aiki. Wannan wani al'amari ne na tarihi a cewar shugaban China Xi Jinping, wanda da farko ya kawo shawarar kafa bankin gamayyar Asiya, wanda zai riƙa taimakawa wajen bunƙasa ƙasashe tun sama da shekaru 2 da suka gabata. Shi ya ce sabon bankin zai kasance da muhimmanci wajen muhimmiyar rawa wajen maida tsarin tafi da harkokin arzikin duniya mai cike da adalci da kuma inganci. China ce ta samar da kashi 30 cikin 100 na uwar kuɗin bankin, wanda shine kaso mafi yawa. Wannan dai shine bankin gamayya na farko wanda ƙasashen Amurka da Japan ba su da hannu ciki. Mutane tsakanin 15 zuwa 20 ne suka mutu don tsabar yunwa a birnin Deir al-Zor na ƙasar Siriya a bara, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar, inda ta yi nuni da wasu rahotannin jami'an asibiti da ba a tantance ba. Majalisar ta yi gargaɗin cewa dubban mazauna garin na fuskantar matsanancin yanayi, sun rasa wutar lantarki fiye da watanni 10 da suka gabata, kuma a tsawon sa'o'i 3 kawai suke samun ruwa a sati. A birnin da sojojin gwamnati da 'yan ISIS da sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke wannan yakin basasar suka katse shi daga duk wani tallafi. Birnin na Deir al-Zor mai yawan mutane 450,000 shine mafi yawan mutane cikin dukkanin wurare kimanin 15 da ke ƙarƙashin mamaya a Siriya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku matakin da hukumar zaben jamhuriyar Niger ta dauka ne domin ganin ta samu zabe na gari, abinda yasa har ta gayyato wasu mutane daga wasu kasashe renon Faransa domin aikin tantance kundin zaben. Aiki kam an yi shi kuma an samu kurakurai wanda hukumar zaben ta ce za ta gyara. To ganin muhimmancin wannan kundin ne, Sulaiman Barma ya jiwo muna ra'ayin wasu 'yan siyasan Niger ɗin yadda suka kalli wannan aiki. Da farko ga Abubakar Sabo na jam'iyyar PNSD da kuma abin da yake cewa.
Mu ba mu da shakku, mu ko waɗancan shekaru ko ma fishe mun san bai da abin ga mu an kace zabe tunda ƙyan Niger ne ga zabe sai mu tai yanzu mun shaida tunda muna da mutum biyu cikin wannan committee sun ce muna lalle duka kurakuran an yi maganin su kenan mu mun reda da an magance waɗannan kurakuran babu wata matsala mu wajen
shi ma Rabilu Alhaji Kane na jami'ar MNSD cewa yayi
yanzu an wanke kurakuran duka an hidda su an zubda yanzu wannan register zabe tsarkake ne kaga mu kan mun yi na'am da shi kuma muna hwata ita kungiya mai kula da harkar zabe ta tsayin daka kawal su daga wani waje ya kurdo ya zanki soka mata kaya daga cikin kahuwa na ayi kaza ko ayi kaza to muna hwata duk aikin da za ta yi dai ta yi shi bisa kan abin nan bisa kan tana tana da rantso da ta yi kuma nauyin yan kasa akan ta dama mu shakkun da muke yi muna cewa a hatara kundin nan akwai jabu da yawa cikin shi an zo an bincika an ga akwai jabin kuma an hidda jabin kuma tare da mutanen mu aka hidda ai sai mu zace kinan an gode mu Allah karshen shakku ya kare yanzu sai mu tukuwa kan zuwa harkar zabe mu yi hwata yan kasa kowa kawo goyon bayan shi a zabi shugabanni wanda suka yi zama alheri ga kasar ga wannan gurin mu kenan
shi ko mataimakin hukumar zabe na kasar Kadir Umaru ga abin da yake cewa
je voudrais à cet égard saluer l'engagement
ina yabawa yadda mambobin committee da aka dora wa nauyin gyaran kurakuran da aka gano a kundin register zabe suka amsa kira kuma suka bada kansu sosai wajen gudanar da wannan aiki wannan na bamu damar soma ayyukan buga katocin zabe wadanda a ranar 21 ga watan nan na Janairu za a fara rarrabawa wadanda suka cancanci kada kura'a zan yi amfani da wannan dama domin sanar da jama'a cewa jumlar kurakuran da aka gano kuma aka gyara ta ba ta fice kashi 1 daga cikin 100 ba na yawan mutane miliyan 7 da rabi da yanka da ke rubuce a gidgam abinda ke tabbatar da sahihancin wannan kundin rajistar zabe
sai ki confirme la fiabilité du fichier électoral nigérien
sai kuma batun tantance yan takara wanda cikin su 16 hukumar ta amince da 15 wannan ne ya kawo ƙarshen fargaban da magoya bayan masu takarar shugaban kasa ke yi na cewa akwai wanda ba za a bari su tsaya takara ba ga dai abin da wasu ƴan kasan ke cewa
tun tashin harko sai muka ce mutane ba wai ka kumsa takardu ba ka je ka aje gurin kasuwan ka ci ka dan takara dan mun san ka tankadin raya sai biyo baya duwan na tankada rere dan an ce jagoranci ko kana bukata ko kana da kudi ko kana ka da ilimi ba zai hana cewa a bincike ka da gane kai wani irin mutum na shirin da turanta ka ce ma an kace da morality ka kuma sakamakon an ka bada gaskiya mun gode shi duk wanda zai jagoranta kasa abin da ya kamata ai kenan wane ne shi kuma san su da jagoranta kenan wannan sakamako da kotun tsarin mulki ta hiddo gaskiya mun gode wannan sakamako da kuma mun gamsu da shi
ana iya cewa kotun ta ba mara dakun ya kenan
to ba ta ba mara dakun ya ne ka san mutane wanda a akwai wanda su ɗan kazagina ko mun sha su ga cewa su ga ganin cewa abin dole za a yi shaka nan sai an gwada cewa su abin ga tsari ne a gare ko wanda a can ma'ilimanta ne ka kenan ta aiki da ilimin da Allah ya bata da kuma matsayin da an ka aza ta akai shine ta gode ta yi Allah kuma abin ya gamsar talaka kenan
ra'ayina akan wannan ƴan takara shine na ji daɗi da wato aka ba da sunayen duk ƴan takarar da galibin mutane suke jira su ji an ba da sunan su ga misali can da mutane galibi sun yi zato cewa mahi mahimmancin mutane ba za su yi takara ba to amma sai aka samu a yanzu wannan mutanen duk da ake zato an samu yau kowa ya fito duk wanda kaga ba a ganshi ba to bai cancanta bane
tunda kaga ta amince da su yi takara kaga cancanta su si abi ya rage ga shi talaka ya auna ya ga wanda ya hidda cewa wanda program kin shi yayi daidai da cigaban kasa sai ya zabe shi
can baya mutane na tsammanin kamar kotun za ta sa son rai saboda ana ganin gwamnati mai ci ba ta son wasu daga cikin gaggan yan siyasa su tsaya takara
to ai dama shari'a zaba na hankali shi talaka shine yake wa kallon kotu haka ne amma ita kotu ai zaman kanta take batta zaman wani karkashin gwamnati ko na ba idan suka koma kuma suka bi ra'ayin gwamnati ya zama ba kotun kasa bace ta zama kotun gwamnati shi yasa wannan abu dama mu mun san za a rina mun san tabbas raɗaɗin al'umma ne kuma gashi nan sun ji kumya tunda ni dai na yi imani da cewa wannan kotu ba kotun gwamnati bace kotu ce ta kasa kuma dole aikin kasa za ta yi duk wanda ya cancanta ya amince da takarar shi sai ya amince
idan kuma hukumar Najeriya hukumar zaben kasar ce tace za ta gudanar da zabuka har 78 a cikin kasar. Abinda Hassan Maina Kaina ya tambayi mai magana da hukumar zaben kasar Nick Dazan. Ko wasu zabuka ne haka? Ga dai bayanin da yayi Hassan din.
Eto kamar yadda aka sani dai an gun aiwatar da zabuka shekaran da ya shude nan Maris da Afrilu. To bayan wannan zabe akwai wanda suka shiga kara wanda basu gamsu da zabe da muka yi ba. Akwai wato mazabu na majalisar tarayya da kuma na jihohi da kuma na gwamna. To kotu ta yi hukunci kuma hukuncin nan sun kai wato 78 inda aka ce a je a maimaita zabe, wato inda dai aka sami kurakurai. To bisa ga dokokinmu da kundin tsarin mulki, to wajibi ne duk yayin da kotu in ta yanka hukunci game da zabe, mu a bangaren mu a hukumar zabe mu tabbatar da cewar mun yi biyayya ga wannan hukunci. To matsayin da ake ciki kenan, kuma da shike hidiman zabe ya kunshi dole a buga wato paper zabe da paper sakamako, dole kuma a biya allowance na ma'aikata, dole kuma a musu horo kamin a yi zabe. To kaga za a bukaci kyakkyawan gudunmuwa da tallafi kenan daga wato gwamnati ta bangaren zartaswa da kuma majalisa. To abinda wannan hukunci da 78 suka kunsa kenan.
Yawa, dai idan za ku gudanar da waɗannan zabukan na gwamna ne ko na ƴan majalisa ne ko kuma na soyayyar zabukan da za gudanar ne?
To yawanci dai akwai na majalisar tarayya da kuma na jihohi, akwai kuma amma kamar na gwamna akwai wanda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli. To dole a saurari a hukuncin wannan kotu kafin mu sani takamaimai ko su ma za mu aiwatar da wannan zaɓe. Amma kawo yanzu a ƙasa akwai hukunci guda 78, kuma akwai wanda aka ce mu tabbatar da cewar mun maimaita zaɓen nan cikin kwana 60. Akwai wanda kuma hukunci ya umarce mu mu aiwatar bayan kwana 90. To matsayin wannan hukuncin kenan.
Na'am. To yanzu zuwa shi ne ake sa ran za ku fara gudanar da waɗannan zabukan?
Eto kawo yanzu dai ita hukumar zabe ba ta fitar da jadawalin wannan zabukuka ba, amma kawo yanzu akwai na kudincin, akwai mazaban kudincin wato Benue wanda za a yi ranar Asabar 13 ga watan 2. To wannan jadawalin ya fito, amma shauran dai hukumar zabe ba ta riga ta sanar da jadawalin zabukan ba.
Sai nan gaba kenan.
Sai nan gaba kenan.
Har wa yau a Najeriya, da yawan jihohi suna gudanar da zabukan ƙananan hukumomi ne a halin yanzu. Sai dai wani batu da ke neman ya zame ƙarfin kafa shine na'urar nan ta tantance masu jefa ƙuri'a, wato card reader. Yayin da wasu jihohin ke ganin amfani da wannan na'urar ta tantance 'yan takara ko kuma masu jefa ƙuri'a, ya fi ala wasu ko cewa suke yi ai ba tilas bane a yi amfani da wannan na'urar. Misali a jihar Sokoto, hukumar zaben jihar ta ce ta ma ɗage zaben ne domin ba ta da wannan na'urar, kamar yadda shugaban hukumar zaben ya shaidawa wakilinmu na Sokoto. Amma kuma sai ga shi kakakin jam'iyyar APC a jihar Niger a zaben ƙananan hukumomi da ta yi jiya, yana cewa ba dole bane su yi amfani da wannan na'urar. Ga dai abin da ya shaidawa Mustapha Nasir Batsari kafin zaben na jiya Asabar.
Kowace jiha tana da nata dokan, abin da ke dokan da ke nan ba ɗaya bane ke na Bauchi, ba ɗaya bane na Oyo, ba ɗaya bane ta Lagos. Kowace jiha tana da nata dokan da sun samu kanta na musamman.
To duk da yake 'yan Najeriya sun samu natsuwa da wannan na'urar, amma kuma dokar kowace jiha ba shakka haka ne ya sha bamban daga wannan jihar zuwa waccan jihar. Kwatankwacin abin da ke faruwa a nan Amurka, inda misali a jihar Virginia ita kaɗai ce gwamna ke tsayawa takara sau ɗayar tak saɓanin sauran jihohi. To duk da wannan ɗagewar da jihar Sokoto ce ta yi sai ta samu card reader, har yanzu tsugunna fa ba ta ƙare ba a cikin jihar game da wannan zaɓen. Haka ita ma jihar Jigawa, ana daf da buɗe babin taƙaddama game da zaɓen ƙananan hukumomi. Duk wannan sai a cikin shirinmu na gaba cikin ikon Allah. Yanzu a madadin wakilan namu da suka hada da Sulaiman Barma daga jamhuriyar Nijar, da Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger, da San Maina Kaina daga bombinin tarayya na wato Abuja, sai Cubahiro Jodone da ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
A hare musu gabashin Najeriya da ke fama da matsalar Boko Haram. Rotuni na cewa yayin da dakarun ƙasa suka kwato yankunan da ke hannun maharan kungiyar ta Boko Haram, jama'a da dama na ta komawa muhallan su. Sai dai yanzu haka a daidai lokacin da suka fara samun nutsuwa, wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi mana dubi kan wata matsala da take kokarin kunno kai.
Yayin da al'ummomin yankin Madagali da Micika da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da koma gidajensu, yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno a yankin na Cunne da kuma kisan ramar gayen da ake zargin wasu 'yan banga ke yi, inda ko ake bin wasu har gidajensu ana ɗauki daidai, tare kuma da yawa wasu matan da suka kubuta daga hannun 'yan Boko Haram barazana. Wannan lamarin ne ma ya sa wasu mata a yankin Madagali gudanar da wata zanga-zangar lumana domin jawo hankalin shugabannin hukumomin tsaro, kamar yadda waɗannan da suka buƙaci a jirkita muryoyinsu suka bayyana.
Sannan sai da muka ce kai da ka gudu ka je ka dawo ka duka sami mutum bai da inda zai je ba laifuna, sannan bai harka da su ba, ba tambayi 'yan gari an ce eh lalle da hannun shafi da kuma hannun shafi ka je ka kama su, soja ya aiki dan banga ya je ya kama mutum a zo a harbe su ne da
haka hana su hanyar tafiya. Sunan suka koma gida. To yanzu din kuma da Allah ya sa an karɓa gari, to sun cincinan sai garin mu suna cincinu na sun je sake kama matasa bayan ɗaya ke kashewa cikin gari.
To ko me shugabannin kungiyoyin banga ke yi ne game da wannan lamari? Alhaji Suleiman Usman nan tare da ke zama sakataren mulki na kungiyar 'yan banga na jihar Adamawan ya ma tabbatar da faruwar lamarin, inda ko yayi bayanin cewa
a gaskiya mun samu wannan matsala sosai a ɓangaren Cune da sauran sunan. Ta ɓangaren wajen Beto da Muvur da sauran sunan ba da sauran sunan mun samu irin wannan matsala sosai sosai. Mun sai da ya kai ma na cika mota da soja da Filistinawa muka je wurin. Wato a wurin sun kafa waɗansu ƴan sintirin kansu ne waɗansu Filistinasu. Wai da wani goyon bayan wani babban soja suka ce a duk wanda za su kashe su kashe banza. Har suka tsaga kwalta suka yi rami kato cewa duk motar da ya zo a bude a duba ina da safi da shafe shi kwata, wato mayan kai da ake kashe wakil ka gani. Sai da wannan abu muka dauki mataki kwakwaran akai muka je muka kama na kama a cikin su, ga su da uniform na sojoji ga bindiga na sojoji, amma kuma su ba 'yan sintirin mu bane, ba 'yan sintirin sunan mahar baba ne, ko ba sojojin bane. To abun dai da muka zo muka gani baya da kan gado.
Su ma wakilan al'umma na fannin na bace ransu ne game da abubuwan da ke faruwa yanzu. Mr. Adamu Kamale shi ne ma ke wakiltar mazabar Madagal da Micika a Majalisar Wakilan Najeriya.
To ai babban abin da ake zaka duba shi ne wannan damuwa na insurgents nan ba wai damuwa ne a tsakaninmu ya tashi ba, damuwa ne wanda ya shigo kamar guguwa daga inda ya taso. So ba za mu iya ce wannan damuwa yanzu namu ne mu ɗauka mu sa shi a gida ba. Wannan muna fata wannan abun fahimta muke nema daga wurin juna da kuma Allah dai ya ba mu ganewa a halin da muka samu kanmu. Amma babban addu'a shi ne mu fita dai kanmu yana haɗe shi babban addu'a da muke yi.
Ba tun yau ba ne dai ma ake kallon hadarin kajiya tsakanin al'ummar yankin, batu ma da kungiyoyin shiga tsakanin irin su kungiyar sasanta musulmi da kirista ta Interfaith Mediation ke facewa dole ne a ɗau mataki. Malam Abdullahi Jidda Damare shi ne jami'in cibiyar Ashira Arewa maso gabashin Najeriya.
Rikici ya zo ya ɓarke, an zo ana samun rashin jituwa, har ma yana sa ya kawo rarrabuwa a tsakanin wa'annan al'umma. To da muka fahimci haka mun tashi mu ga cewa mun yi bitoci na wata 8 domin ƙara wa mutanen nan ilimi akan zamantakewa tsakanin su domin ɗinki wannan ɓarakan. Za mu yi shirye-shirye na rediyo daban-daban da talabijin domin wayar da kan al'umma, sannan za mu kawo shugabannin addini, shugabannin matasa da matasan, shugabannin mata da matan da membobinsu na kasuwa da kuma na gargajiya, a kawo su domin a zo a tattauna da su.
Su ma dai a nasu ɓangaren hukumomin tsaro a jiha sun ce fa ba za su ma ƙyale wasu ke ɗaukan doka a hannunsu ba. DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya yi min bayanin cewa
sai ka bani kullum ka sani batun aikin mu shi ne mu tabbatar da zaman lafiya da kuma bin doka da tsada. Bai kamata ana tsaya a cikin mutane wanda bai san ni kowa bai san sauka a jihar a cikin tsada. Idan muka samu muka bincika kuma mutum da aka shirya shi ba da laifi a jihar da hudu da hukumar hukuma. Domin a duk su shi zaman lafiya. Kar ka bishi matsayin da ya ba ka hukumar sai da kan da kina domin kare lafiyar dukkan mutane ka dora ma ka fani da wannan damar kuma ka samu mutane big sir da kiwa ce su tare da wani jami'in
ko a kwanaki ma dai sai da rundunar soji ta 23 da ke yola ta shirya wani taron masu ruwa da tsaki inda ma aka tabo wannan batu Brigadier General Rogers Nicholas da ke zama jami'in inganta hula tsakanin rundunar soji da fararen hula wanda ya gabatar da jawabi a wajen taron yayin ma bayanin cewa
I am the command between the Nigerian army and the civil populace. We are trying to synergize between the military and the civil populace. That's what we are trying to do. The regime of harassment, beating, living above the law, disrespect to rule of law has gone.
Yace a matsayina na jami'in da ke kula da wannan sashi. Za mu yi kokarin inganta hulɗa da kayanmu da fararen hula. Kuma lokacin cin zarafin jama'a fa ya wuce. Kuma da menene dai akwai buƙatar ke zuciya nesa musamman ma ga al'ummomin da ke komawa a yanzu.
Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu a madadin shi Ibrahim da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A tambaya na shi ne an ɗauke ni a matsayin ƴan kwangilan da za ta ba yara abinci to nawa ne albashi na gwamnati za ta biya ni.
Ni tambaya na da zan ma honorable commissioner an ɗauke ni dafa da abinci a makaranta to yaya ne zan yi in samu tukwane da huwa da kuma su goma da zan sa waɗannan kayan.
To mu a matsayinmu na ƴan trader muna daga cikin wanda za a nema ne wajen ba da wannan lemun da akai mana bayani dan an mana karamar hukuma bayani haka sannan kuma bumbun matan mu sun tafi wannan girki muna da kamasho ne wanda za a ba mu maza
to alhamdulillahi wannan tambaya ne mai muhimmanci
wasu kenan a jihar Kaduna kan shirin ciyar da dalibai a makarantu kusare shirin nagari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya
To irin da Amurka sun yi musayar fursunoni jiya Asabar a wata mawuyaciyar yarjejeniya wacce aka cimma gab da lokacin da jami'an diplomasiya a birnin Biyana suka ba da sanarwar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin manyan kasashen yamma da Iran. Masu kada ƙuri'a a Taiwan sun zabi Tsai Ing-wen jiya Asabar a matsayin shugabar wannan tsibiri mace ta farko. Suka matukar kayar da jam'iyyar 'yan rajin kishin ƙasa ta KMT wadda ta raja'a wajen ƙarfafa dangantaka da China tun lokacin da ta hau gadon mulki shekaru 8 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin nan na Alatu wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 23 a Wagadugu babban birnin ƙasar. 'Yan sandan ƙasar Indonesia sun ce sun damƙe wasu mutane 12 da ke da alaƙa da harin ta'addancin da ƙungiyar ISIS ta kai babban birnin ƙasar a makon jiya. Jiya Asabar a birnin Beijing an buɗe sabon bankin bunƙasa ƙasa na Asiya wanda China ke goyon baya don nan gaba ya yi takara da babban bankin duniya da sauran hukumomin ba da lamuni na ƙasa da ƙasa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.